اللهم انا نسالك الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اجعل بلادنا امانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يو الله يا كاومو بيو غواتر رمضان هجرا سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم shekara ta 1443 wanda ya daidai da 3 ga watan April shekara ta 2022 miladiya zamu ci gaba da karatun fassaran alqur'ani mai girma daga inda muka tsaya a suratul nisa'i zamu tashi a fadin Allah subhanahu wataala aya ta 95 a suratul nisa'i لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما الله سبحانه وتعالى ينعمنا مجانا أكن شكواني مناسبة idan ya zama abin da ake bukata kenan a lokacin watan girman ladan ibada yana zama shine mafi girma gurgurdan halin da ake ciki da abin da ake bukata misali yanzu a cikin watan ramadana din nan yanda rayuwa ta yi tsanani a mafi yawan al'umma ne ko walidani a hayyan idan yace eh yace fa fihi ma fajahid haka saboda haka taitace dai a nan wajen ana magana ne wajen kwadaitar da mutane dan a fita a yi jihadi domin daukar karmar Allah domin kare baiban musulunci dan haka Allah subhanahu wataala yake gaya mana la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghayru ulil darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a wadanda suke zaune suka zauna ba su tashi ba kuma lafiyan su lau amma suka zauna ba su tashi sun fita domin daukar karmar Allah ba to ba za su zama daidai wanda kuma lafiyansu lau ba masu cuta ba ba za su zama daidai da masu jihadi a hanyar Allah da dukiyansu da jikinsu Allah subhanahu wataala ya fifita masu jihadi da dukiyansu da jikinsu akan wanda suke zaune ba su tashi ba amma dai kowanne Allah subhanahu wataala ya yi mashi alƙawarin kyakkyawa amma duk da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita masu jihadi akan wanda suke zaune lada mai girma wannan ayar tana da kissa Marwan ibn al-Hakam ya ruwaita daga Zaid ibn Thabit wanda yake marubucin Al-Qur'ani ne cikin marubutan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ina zaune cinyata fakhiz din sallallahu alaihi wasallam tana kantawa kaman tana jinginar shi muna zaune tare kenan sai naji nauyin ta alaman ana masa wahayi inna sanulqi alayka qawlan thaqila saboda haka bayan an gama wahayi yace rubuta da ake rubutawa sai ya rubuta la yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim bayan gama karantawa an rubuta ta sauka sai Abdullahi ibn Ummi Maktum yace ah ya rasulullahi to yanzu aka ce haka mu ya kenan Allah ne ya jarace mu da wannan jarabawa Allah ne ya jarace mu da rufewan ido da makanta yasa ba za mu iya tashi mu yi jihadi ba kuma an ce ba mu daidai wanda suka tashi suka yi jihadi sun fi mu manzo Allah yace to haka dai Allah ya saukar ana zauna anan sai wannan yanayin ya ƙara itira'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah subhanahu wataala ya saukar da ƙari a cikin aya shine ghairu ulil darari la yastawi alqa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darari anan wajen akwai darasi guda biyu darasi na farko jarabawan imanin masu raunin imani ko a ce jarabawan imanin mu'mine domin mafi girman jarabawan imani shine mutun Allah subhanahu wa ta'ala ya tashi mutun tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk da shine mafi girman daukaka to amma ko mafi girman jarabawa ne a imanin mutun domin abu kadan zai faru sai kafa ya zame akwai wadanda masu rubuta wahayi ne idan suna rubutawa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai su karasa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka rubuta haka Allah ya sauke yace kai ashe Qur'anin ma dai kawai ka cincika cici ne sai su ridda wal iyadu billah girman jarabawan imani na farko abu na biyu a wato mu gane Allah subhanahu wataala da hadaf din da hukuncin duka Allah ne yake sauke su ina fata an fahimta da abubuwan da suke faruwa a rayuwa wannan yace kaza wannan ya amsa mashi da kaza wannan yayi kaza da kuma hukuncin nassin da zai sauka din duka daga wajen Allah ne ko ba haka ba to tunda duka daga wajen Allah ne Allah subhanahu wataala shi yake sanya hadath ya dace da nassi dama Allah subhanahu wataala ya kaddara cewa haka zai faru to amma dole sai an sami wani mu'mini hadath din kenan domin idan da ayoyi ba su dace da ahdath ba to da aikata su sai su wa bayi wahala daga baya ka kaddara duka kawai Allah ya saukar da alqur'ani lokaci daya gaba daya ne aka ce ga yanan ku aikata da sun yi wa al'umma wahalan aikatawa daga baya amma kowane aya in zai sauka sai ya dace da wani hadaf watan wani waqi'a wani abu da zai faru sai wannan abin da zai faru ya rabbatu da ayan sai ya zama darasin da ake so a dauka daga ciki sannan abu na karshe muhimmi shi Abdullah ibn Ummi Maktum yana rayuwa ne kaman yanda sauran sahabbai suke rayuwa tare da tadabburi da aikata ayoyin alqur'ani yana daura kansa kullum akan ma'aunan maganan Allah subhanahu wataala shi yasa ana sauke wannan ayar sai ya daura kansa a wannan ma'aunin sai ya ji bai cika scaling ba sai ya sauri ya koma wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan shine abin da ake nema daga kowane mu'mini ko da yaushe ka zama kullum kana kokarin ka daura kanka a ma'aunin fadin Allah subhanahu wataala duk abin da Allah ya fada ka daura kan gaggawa ya dace wanka da wannan abin ya cika wanka da wannan sharuddan idan umurni ne ya aikata wanka da wannan umurnin idan hani ne ya nisantanka da wannan hani Allah subhanahu wataala yace la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darar an ce wannan ayan ta sauka akan a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai fita Tabuk ne aka zo wasu wa ala thalathati alladhina khulifu dinna wanda aka bamu labarin su to su ne Ka'ab ibn Malik da Marara da Hilal su uku suka zo basu tafi ba da dai mun san kissan su domin a ka'ida idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi kira yace a fita a tashi a je jihadi to ya zama wajibi ga duk wanda ba ya da wani uzuri watan uzuri na rashin lafiya ko uzuri na wani umurni manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya daura shi akan wani aiki ya zama shi wajibi ya fita to amma idan ya zama wanda ba su fita kadai daga kafirai sai munafukai dama munafukai su kullum suna cikin kirkiran uzurin da zai hana su fita. To wannan da aka zo fita Tabuk, waɗannan mutanen suka danyi kasa a gwiwa kamar da yanda aka san kissan su, daga baya kuma suka zo suka tuba, kuma bayan kwanaki cikin jarabawa Allah subhanahu wataala ya karbi tuban su. To aka ce a kan su ne, amma kan duka wanda aka yi umurni da nifar bai fita ba, shi ma idan yana da imani wani dalili na rauni yasa bai fita cikin wannan kiran ba, to shi ma ayan ta gaskato a kan shi. La yastawi alqa'iduna minal mu'minina ghayru ulil darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Da waɗanda suke jihadi akan hanyar Allah da dukiyoyinsu da rayukansu ba za su zama ɗaya ba. Allah subhanahu wataala ya ce faddala Allahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala al-qa'idina daraja. Allah subhanahu wataala ya fifita masu jihadi da dukiyoyinsu da rayukansu akan wanda suke zaune da wani mataki, wato wanda zai fita domin ɗaukar man Allah. Idan muka lura, Allah subhanahu wataala yana kaddamar da amwal akan anfus, domin wanda za su iya bada jihadi da nafsu ɗinsu suna da yawa, amma masu wanda za su iya bayarwa da dukiyansu su suka fi ƙaranci. Shi yasa Allah subhanahu wataala yake ambaton su kullum, wato masu dukiyan a farko kadda bayarwa don ɗaukaka addinin Allah subhanahu wataala. Faddala Allahul mujahidina ala alqa'idina. Allah subhanahu wataala yayi bai ce faddala Allahul mujahidina ala ghairil mujahidina ba, sai ya ce ala alqa'idina, domin zai yi mutum ya tashi yana cikin wani aikin jihadi din, yana cikin wani aikin Allah ne, amma an ce qa'id to shine wanda ya zauna bai yi komai ba. To su ne Allah subhanahu wataala yake magana akan su, ajran azima, wato da lada mai girma, bambancin ladan mujahid da wanda yake zaune. Darajatin minhu,
darajatin
darajatin minhu wa magfiratan wa rahma wa kana Allahu ghafurur rahima. Wato Allah subhanahu wataala ya fifita su da darajoja. Kaga a can an ce darajatan, sai Allah ya ce a'a, karka ji darajatan ka dauka matsayin guda ɗaya ne bambancin, a'a, matsayi ne mai yawa, bambanci ne mai yawa tsakanin su. Darajatin minhu wa magfiratan, da gafara daga Allah subhanahu wataala, wa rahma, da jin kai. Wa kana Allahu ghafurur rahima, Allah subhanahu wataala ya kasance mai yawan gafara, mai yawan jin kai. Darajatin din nan malamai suka ce su ne wanda Allah ya faɗa a cikin suratul tauba, ma kana li ahli almadinati wa man hawlahum min al-arabi an yatakhallafu an rasulillahi wa la yarghabu bi anfusihim an nafsihi dhalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wa la nasabun wa la mahmasatun fi sabilillahi wa la yata'una mawti'an yaghizu al-kuffara wa la yanaluna min aduwwin naylan illa kutiba lahum bihi 'amalun salih inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin wa la yunfiquna nafaqatan saghiratan wa la kabiratan wa la yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahum Allahu ahsana ma kanu ya'malun. Darajat guda bakwai ko la yusibuhum dhama'un wa la nasabun wa la mahmasatun fi sabilillahi wa la yata'una mawti'an yaghizul kuffara wa la yanaluna min aduwwin naylan biyar wa la yunfiquna nafaqatan saghiratan wa la kabiratan wa la yaqta'una wadiyan. Bakwai, kowanne daga cikin wannan daraja ne, mataki ne, daukaka ne a wajen Allah subhanahu wataala, kuma Allah yana ba su lada na musamman akan wannan darajar da suka taka, wanda yake shine bambancin darajar mujahid fi sabilillahi da wanda yake zaune. Kalman jihadi anan so da yawa wasu mutane suna son al'umma musulmi su zama wato masu kaman gujewa kalmar, ta zama in an ambace ta wasu ya zama kaman wani abin tuhuma, alhali kaman yanda ko da yaushe muke yawan faɗi, kalman jihadin nan fa ba wani abu bane face gwamnati ta nemi tabbatar da adalci ta hanyar kare kanta ko ta hanyar kare masu rauni. Shikenan abin da ake nufi da jihadi. Gwamnati ta nemi tabbatar da adalci ta hanyar kare kanta daga ta'addancin mai ta'adda ko ta hanyar taimakon mai rauni wanda ake cutar da shi.
duk wani jihadi na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko na sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama in ka dauke shi za ka ga ba zai fita daga cikin wannan ma'aunan ba kuma yanzu ana nan ana tabbaka yanzu masu da'awan munanta magana akan musulunci cewa musulunci ya yadu ne da karfin takobi da sauran irin waɗannan maganganun sun manta su da suke wannan magana yanzu civilization din da suke takama da shi yana tsaye ne da karfin nuclear ko ba haka bane da karfin makami yake tsaye da karfin nuclear wanda yake da shi to shikenan yana da mana'a na ya tabbatar da abin da yake so ya tabbatar kuma suna da'awan kokarin tabbatar da adalci ne yanzu haka ana cikin yaki a wani sashin duniya kuma yakin dalilin yakin shine wata ƙasa tana jin cewa bata amincewa bodanta ba za a iya cutar da ita ta bodanta dan haka wannan ya zama mata shar'iyya ya zama mata dalili na ta kai hari a ƙasan da bata amince tana tsoron za a iya cutar da ita ta wannan ƙasan to ai shine yakin da addinin musulunci din kamar misali ijla'in banu nadir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a fitar da banu nadir kaga shi ba ma yakan su akai ba fitar da su akai akai su wani waje amintacce kar dai su zauna anan saboda ya za a yi muna zauna bayan mun yi alƙawarin zaman lafiya da ku muna tare ku je ku hada alƙawarin yarjejeniya ku kamar dai nacho din yanzu da ake magana ku yarjejeniya da wanda suke yakan mu mutanen makka suke cikin yakin mu ko muna zauna a gari daya da ku aƙalla ku bar garin saboda haka ba za ku san sirrin mu ba ba za ku san to duka wani yaki da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi zaka samu idan ka dauke shi zaka daura shi a wannan ma'aunin zaka samu yaki ne wanda yake dama Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mun karanta jiya ko uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu dama Allah subhanahu wa ta'ala bai umurni da yaki ba sai dan kare kai sai dan an yaki al'umman musulmi ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum awwala marratin wa hum bada'ukum awwala marratin atakhshawnahum wallahu ahaqqu an takhshaw in kuntum mu'minin ko wa hum bada'ukum awwala marratin su suka fara yakanku dan haka Allah subhanahu wa ta'ala yayi maku umurni udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulim dan haka an yadda ku tashi ku kare kanku dan haka yan uwa kada mu zama wato in an ambaci jihadi mu zama cikin domin mutane kala biyu ne muke da su kullun cuta kala biyu ne da wadanda da an ambaci jihadi shikenan sai su fara kokarin kame kame suna kokarin su kare suna ganin shi kaman wani datti ne sai sun kare musulunci sun zama kaman suna neman sai sun nema yankan wa musulunci hanzari daga jihadi alhali jihadi ba wani abu bane illa gwamnati ta samar da wani tsari na kare kanta ko kuma tabbatar da adalci su yanzu yake yaken da ake yi ma na tabbatar da zalunci ne ko a zargi kasa tana da wani abu da an san ba ta da shi a fada mata a halakata a karar da talakawanta da basu ji basu gani ba a konata a lalata ta sai daga baya a zo a ce wallahi kuskure aka yi ashe da an zaci kaza ne ashe ba kazan bane kuma kaga a ce a irdi ma jiya muka gama a irdi da addini Allah subhanahu wa ta'ala ce fatabayyanu ba a gina waɗannan akan zato saboda damage din su yana da yawa dakin uwa babu wani abin nadama ko abin ja da baya ko abin yankan hanzari a cikin jihadi jihadi abin da yake nufi shine gwamnati ta musulunci ta kare kanta ta tabbatar da adalci ta tabbatar ba a cuci masu rauni ba kuma ta tabbatar masu ta'addanci ba su auka mata da ta'addanci ba ko da yake jihadi ɗaya daga cikin ma'anansa ne wannan amma a gaskiya in muka kalli jihadi da fadi za mu ga cewa fadinsa ya wuce haka jihadi abin da yake nufi shine struggle kokarin tabbatar da gyara ko tabbatar da alkhairi da kowace hanyar tabbatar da alkhairi shi yasa zaka ga manzo Allah subhanahu wataala yana ga manzon Allah ya ayyuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafiqina waglus alaihim jahidil kufara wal munafiqina mun sani kuma Allah subhanahu wataala bai umurni da ayaki munafikai ba ba inda Allah ya umurni da ayaki munafikai amma gashi anan Allah yana ce masa jahidil kufara wal munafiqina kayi jihadi akan kafirai da munafikai abinda ake nufi da jihadi ashe kayi struggle din tabbatar musu da gaskiya falatu til kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira wajahidhum bihi jihadan kabira wajahidhum bihi jihadan kabira wannan ayatu suratul furqan ta sauka ne a garin makka bil ijma kafin a shar'anta jihadi dan haka dai abinda ake so a ce kalman jihadi ba kullum yana nufin yaki bane mun fada yanzu dazu kuma cewan yana zuwa da ma'anoni da dama ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wani lokaci aikin hajji shine mafi girman jihadi ko wasu sun zo sun tambaye shi ya rasulullah muna son mu yi jihadi to lokacin kuma an riga an sami istiqrari masu kawo ta'addanci ga al'ummar musulmi sun daina kawowa al'ummar an bar musulmai su muzawala su yi ibadan su su bautawa Allah yanda Allah ya umurni saboda haka da aka zo aka ce ana so a yi jihadi sai ya ce to abin da za a yi lakinna afdalal jihadi hajjun mabrur yace mafificin jihadi shine kai hajji wanda yake mabrur Allah ne ya san hikiman dake cikin kiran afdalul jihadi hajjul mabrur amma mun san dai akalla a aikin hajji ba za a zauna haka nan soja kila in ya zauna baya exercise baya motsa jini kila in jihadin ya tashi ya zama yayi rauni amma in har zai tashi ya bar Madina ya taka wani lokaci a ƙasa wani lokaci akan abin hawa ai kwanaki a je hajji ka san dai irin kai da kawo wanda ke cikin aikin hajji to ka san babu shakka akwai motsa jini na idan an yi kira to za a iya amsawa kuma za a sami abin da ake nema to da kuma wasu ma'anonan wanda za su iya fako mana to haka za a gani kaman hadisin da muka kawo na wanda ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yanayin da ake ciki ko yace menene mafificin jihadi yace ka gayawa sarki gaskiya wato anan kaman a ce advisor wanda aka dauka mai ba da shawara kuma wanda ba dauka mai ba da shawaran ba mun sani shugabanni wani lokaci giyan mulki na daukan su sai ya zama abinda suke ji kawai shine abinda suke san ji abinda suke san ji kadai shine abinda suke san ji to a sami wanda zai fada musu gaskiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace shine mafificin jihadi domin fada musu gaskiya kila zai bada dama a ceci al'umma da dama a dalilin wannan gaskiyan da za a sami wanda zai fada musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace shine Abdul Jahl amma kuma fada musu gaskiya ba yana nufin kausasa musu murya ba abubuwa biyu ne daban-daban ba wai dole gaskiya ba za ta iya faduwa ba sai an sa ta cikin kalam na kausan murya Allah subhanahu wataala bai umurni da kausasa murya ga shugabanni ba dukan mu mun san kissan dai sarkin da aka zo masa ko za a yi masa nasiha yace malami ya masa nasiha yace a ranka ya dade amma fa ni kalma na na da zafi yace a to ka bari ce aya zaka ce in bari yace to ai na san dai din lalacewa na ban kai Fir'auna ba kai kuma duk nagartanka da zaman ka na Allah baka kai Annabi Musa ba amma naji Allah ya ce ma Annabi Musa da Haruna wa qul lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha fa qul lahu qawlan layyinan saboda haka dan haka tunda har Fir'auna za a ce a gaya mashi magana mai sassauci a gaya mashi magana cikin hikima a gaya mashi magana babu kausasa murya to ba dalilin da zaka zo ka ce wai kai ba zaka iya mun wasiya nasiha ba sai ka kausasa mun murya dan haka babu shakka shugabanni suna bukatan a gaya musu gaskiya amma kuma masu fadin gaskiya suna bukatan su koyi ladabin fadan gaskiya din idan abin da suke bukata shine ayi aiki da gaskiya domin idan akwai abu guda biyu ka zo ka fada wa mutum gaskiya dan ye aiki da gaskiya koko ka zo ka fada wa mutum ni gaskiya dan a ce kai jarumi ne ka kalli fuskan shi ma ka fada masa abubuwa biyu ne daban-daban idan kana so ai aiki da gaskiya ne to ka fada masa kaulan layyinan, ka fada masa cikin hikima. Kila sai Allah ya shiryar da zuciyarsa, ya kwantar da zuciyarsa, ya sa ya dauki wannan gaskiya. Amma da wahala a fada wa mutum wanda yake jin giyan mulki, a fada mashi gaskiya da kakkausar murya, kuma sannan ya dauki wannan gaskiya. Abinda zai faru shine a hashiyansa yan banin yan fada za su ce ai duk yanda gaskiyan take gaskiya za su canza ta ce ƙarya ne, bata kai yake sanyi. Ko shikenan sai ya zama an toshe wannan gaskiyan, an rasa daman amfanar al'umma. To idan amfanan al'umma ake nema, to a sami hanya da ta dace wajen isar da sako. Idan kuma ana son a zama heroes ne a wajen talakawa, to shikenan za a iya ai a faɗi duk yanda ake so, amma ba dole buƙatan da ake so kuma a samu ba. Amma dai dole a ji tsoron Allah, dole ya zama an faɗa wa shuwagabanni gaskiya, faɗa wa shuwagabanni abin da suke son ji munafunci ne, kuma a mafhumul mukhalafa na cewa mafi girman jihadi shine wannan, to kaga mafi girman tabewa a babin faɗin gaskiya shine mutumin da zai zama yana munafuntan masu mulki, yana faɗa musu abin da suke son ji, koda ya saba da abin da yake shine gaskiya, shine zai amfani al'umma. Darajatun minhu magfiratan wa rahma wa kana Allahu ghafurur rahima. Lalle Allah subhanahu wa ta'ala mai yawan gafara ne, Allah subhanahu wa ta'ala mai yawan jinkai ne. Na'am.
Innal ladina zawasihumul malaikatu anfusihim
إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها وأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. الله سبحانه وتعالى يقول وأن ملائكوك كربر رنسو كوسك كربر رنسو سنعم أسجو تنكنسو suna tambayansu, ina kuke ne, ba ku fito kun zo kun karfafi al'umman musulmi ba? Sai ce ai wallahi muna can ne ababen raunanawa, watan an raunatar da mu a ƙasa. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Sai ce shin ƙasar Allah subhanahu wataala ba tana da faɗi ba ku yi hijira a ciki? Fa ulaika mawahum jahannam, to waɗannan makoman su cikin jahannama ne, wa sa'at masira, wannan makoma ya munan. Innal ladina tawaffahum malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha fa ulaika ma'awahum jahannam wa sa'at masira. Wannan ayan ta sauka ne akan wasu mutane wanda asalinsu kafin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina suna cikin musulmai, musulmai ne. Amma daga baya bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya koma Madina, sai rashin rabo, bayan an kira su an ce kowa dole ya yi hijira, ya baro Makka ya dawo Madina. A nan wajen ina son mu kula da wani abu. Wannan ayan tana ɗauke da wasu hukunce-hukunce muhimmai ƙwarai. Daga cikin abubuwan da masu da'awan tsayar da daular musulunci yanzu su koma daji suna yaƙan al'umma da sauransu, daga cikin abubuwan da suke dogara da su wannan aya. Innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. So haka za su ce mabda'in su, suna da wasu mabade. Daga ciki abin da muka yi magana je at takfir,
cewa al'umma duka ta kafirta daga ciki al-hijra cewa ya zama wajibi ga kowane mutum yayi hijira ya bar darul kufri tunda al'umma ta kafirta kuma zama a darul kufri bai halatta ba ina fata mun fahimta to dole kowa ya baro darul kufri ya koma darul islami gidan musulunci ina ne gidan musulunci shine akwah din da suke da dazuzukan da suke nan ne gidan musulunci sauran kasashen musulmai gaba ɗaya darul kufri ne a wajen su dan al'umma duka ta kafirta kai ne kake ganin kanka musulmai zuwa wajen su kai ba musulmi bane kasanka ba musulunci bane to wannan iskaliya ce mai girma na farko dai abin da muke bukatar mu fara fahimta shine wannan ayar da yawa daga malamai sun tafi akan an sauke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne a wani zarafi muayyan watan a lokacin da a rayuwa akwai garin Makka wanda mafi yawa kafirai ne ko gaba ɗayan garin kafirai ne kuma suna yakan mutanen Madina garin musulmi saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yayyewa musulman da ke garin Makka gaba ɗaya umurnin dole su taso su fito su koma garin Madina domin su karfafi musulmi kuma idan musulmai sun zo za su kawo hari a garin abokan gaban su sun san cewa wannan duka garin darul kufri ne darul harbi amma bayan hijiran manzon Allah bayan fatu Makka ta afwan garin Makka ma ta koma darul islam saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana bil harfil wahid la hijrata ba'da al fatih wa innama ko walakin jihadun wa niyyatun babu sauran hijira kuma bayan fatu Makka ta yanzu tunda an yi fatu shikenan kowa ya zauna inda yake saboda kaga wancan hijiran an riga an dakatar da shi wasu malamai suka ce a'a ai za a iya kiyasin wata hijira kuma idan ya zama yanzu har yanzu akwai gari wanda yake ba na musulmi ba kuma suna ciutar da musulman da ke ciki to wannan ayan za ta ƙara sauka akan su al-ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sabab har aka sami wasu malamai suka kasa gidaje kasashe kashi shida garuruwa suka ce garuruwa kashi shida ne akwai garin da garin kafirci ne kuma in aka ga musulmi a ciki ba za a bar shi ya ibada ba ba za a bar shi ya salla ba in ma ya matsa zai yi za a iya kama shi a karkashe a shahadantar to irin wannan garin da musulmi yake mustad'af ba za a bar shi ya ibadansa ba in ya nemi ya yi ma za a cutar da shi to wajibi ne ga musulmi ya hijira dole sai dai ya ridda ko kuma ya bar garin ko a kashe shi to irin wannan garin har yanzu akwai irin wannan kasashen duk da yanda ake da'awan cewon a yancin addini ake da'awowi kala-kala amma har yanzu akwai waɗanda suke mumarasan irin wannan ta'addancin da zaluncin a wasu garuruwa ko wasu manatik a sassan duniya kuma an kawar da kai saboda ba a so watan an kawar da kan duniya daga kallonsu da abin da suke aikatawa na ta'addanci akan musulmi to irin wannan garuruwan wajibin musulmi ne ya hijira daga wannan garuruwan akwai kasashe wanda suke ba na musulunci bane ba su taimako akan aikata addinin musulunci za su iya cutar da musulmi ma amma ba su hana shi yayin ibadansa ba sun bar shi yayin ibadansa ba su hana shi amma kila za su iya cutar da shi ta wasu hanyoyi kila a ce ya yi masallaci a zo a yi gidan giya a jikin masallacin dole ya bari a yi misali ko ko a'a wasu abubuwa ne wanda za su cutar da shi a addininsa irin waɗannan wasu malamai sun tafi akan cewon makruhi ne zama a irin waɗannan wuraren kamar al-Imam Malik ya tafi akan karhancin zama a irin wannan wuraren su ma akwai wuraren da ba na musulmi bane amma ba a hana kowa ya yi abin da ya yarda da shi ba za ka yi addininka yadda kake so ba wanda zai takura ka kana cikakken yanci kamar wanda yake ba musulmin ba kowa yana cikakken yancin ya yi abin da ya so to wannan kam ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma zuwa ga irin nan ya fara umurni sahabbai su hijira saboda hijiran farko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sahabbai umurni da yin shi zuwa Habasha ai ba wani dalili bane sai cewa a wajen akwai wani sarki wanda ba a cutar da kowa a wajen sa saboda kaga ashe kuma in ka lura ma hijira zuwa Madina da farko ai Madina ba garin musulunci bane lokacin da aka yi hijiran farko kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai gari ne wanda yake akwai musulmai akwai wanda ba musulmi ba amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ai hijira saboda a garin ba a takura musulmi saboda haka ashe asalin zamantakewa idan ya zama musulmi ba za a takura shi addinin sa ba to babu laifi a bar shi yayi hijira ya zauna a wannan wajen bal manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umurni da hijira zuwa irin wannan wurare dan haka hijira dalilin da yasa ake yi ko daga Makka din ma in ba dan an fitar da musulmai ba ai da ba su hijira ba ko ga nan Ali Imran fal ladina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa uzu fi sabili wa qatalu wa qutilu ko la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu thawaban min indillahi wallahu indahu husnul thawab ko fal ladina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa uzu fi sabili ashe dalilin da yasa ake hijira shine an fitar da mutane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake fita daga garin Makka mun san abin da ya fadi ko innaki la ahabbu biladillahi ko albiqa'i ilayya ila qalbi walaula anna qaumaki akhrajuni minki ma kharajtu ashe kaga hijira abu ne da ake yin shi dole a tilasta mutum akan yin sa idan aka takura mutum aka hana shi addinin sa amma ba kawai dan kasa ba na musulmi bane shikenan ya zama wajibi a hijira a sai idan an takura shi an hana shi addini a wannan wajen akwai sauran nau'i biyu na farko nau'in garin da na musulmi ne amma fasikanci da fajirci yayi yawa a wajen ba a mura'atin haƙoƙin Allah ana abubuwa na alfasha yayi yawa har yana tsoron a fitine shi cikin addinin sa wasu malamai kaman al-Imam Malik da wasu sun tafi akan karhancin zama a irin wannan wuraren suna ganin wajibi ne na mutum ya fita da wannan saboda ya tsira da addinin sa ya kiyaye addinin sa akwai garin da a na musulmi ne wannan garin amma kila waɗanda ba musulmi ba sun yi istila'i akan garin suna kaman suna karkashin mulkin mallaka ko karkashin hukuncin waɗanda ba musulmi ba dai amma garin asalin sa na musulmi ne to irin wannan shi ma zama a cikin shi babu wani illa matukan ba zai zama akwai fitina a cikin addinin mutum ba dan haka muhimmin abin da nake so in fadi dai wato garuruwa sun karkaso sabanin yanda aka saba fada na raba garuruwa zuwa kashi biyu kawai darul islami da darul harbi wannan kason haka ne malamai da yawa sun yi shi a baya kuma sun kasa duniya gaba ɗaya zuwa kashi biyu akwai darul islami shine garin musulunci akwai darul harbi shine garin abokan yaki sun yi rubuce-rubuce da yawa gine akan wannan tasawur din da wannan fahimta to amma gaskiya fahimta ce wadda ta dace da irin zamanin su lokacin daga wanda suke yakan musulmai sai musulmai kasashe babu kasa na uku to amma yanzu rayuwa ta canza akwai sabon abu wanda ake kiran shi ad-daulatul madaniya ad-daulatul madaniya so ya zama wani tsari kari akan wancan tsare-tsaren menene ad-daulatul madaniya gari ne wanda da musulmi da krista da bayahudi da mai bautan dutse ko wuta da mare da mai bautan sanuwa suka zo suka hadu gaba daya suka ce mun yadda mu zauna tare a wannan wajen a matsayin kasan mu mun yadda mu girmama juna mu mutunta ko juna mun yadda mu ba za mu hana kowa yayi abin da zai yi ba kowa yayi abin da ya yadda da shi ba tare da ya hana wani yin nashi ba ina fatan mun fahimta to idan haka ne wasiqatul madina ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dustur na zamantakewa na farko da aka fara samarwa a tarihin dan adam takadda na yarjejeniyan zaman lafiya da zama tare da aka fara yi a tarihin dan adam a garin Madina manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ai irin wannan zamantakewan so haka malamai suna kiran irin wannan ad-daulatul madaniya wato kasa da mutane suka yadda su zauna tare ba tare da tsangwaman juna ba a bar kowa yayi addinin sa irin wannan kasashen kamar yadda malamai suke cewa shi maganan darul islami da darul harbi cewa dole kai hijira daga darul harbi zuwa darul islami da sauransu duka abubuwa ne wanda suke ijtihadi ne na malamai sannan duka abubuwa ne wanda suka dace da wani zamani to zamanin mu da muke ciki yanzu shi kuma abin da yafi dacewa da shi waqi'i yake tabbatarwa shine wannan ad-dawlatul madaniyya din zamantakewa kowa a bar shi yayi abin da ya yadda da shi ya zauna yayi addinin sa in ya zabi yayi addinin sa matukan ba zai cutar da wani ba ko mun ga yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da Yahudawa da Nasara da waɗanda suke mushrikai kafirai har ma yace innahum ummatun dunan nas wa hum yadun ala man siwahu gaba ɗayan su saboda babu laifi malamai suka ce muhimmi yanzu abin da ake nema shine ad-dawlatul adila dan muna shagala da shakliyat ƙasa na musulunci sarki musulmi ko shugaban ƙasa musulmi an ce constitution alqur'ani amma a aikace babu adalci a aikace babu abin da ake nema na adalci ga ra'iya ga kuma wancan ta ce ita ad-dawlatul madaniyya ne tana riayan haƙin kowa amma a aikace tana tabbatar da adalci to mun sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ka'ida ce dai sananniya ba hadisi bane tana cewa Allah subhanahu wataala yana tabbatar da daula da hukuma a ƙarƙashin sarki kafiri wato a ƙarƙashin mai adalci ko da kafiri ne kuma Allah yana kawar da daula a ƙarƙashin azzalumi ko da musulmi ne saboda haka adalci shine abin da ake nema wannan adalcin kuma da yawa ƙasashen yamma abin tausayi abin bakin ciki kamar yanda da yawa daga cikin malamai suke fadi ko lokacin da suka je kasashen yamma suka rika fadin cewa sun je sun ga musulunci ba musulmai a wancan lokacin a lokacin da kuma a nan kasashen gabas suke ganin musulmai babu musulunci so abin da ake nema wannan musuluncin ne in an samu sai a ƙara da musulman a sami mu'amalar musulunci watan adalci domin duk inda adalci yake shine mu'amalar musulunci dan haka ad-dawlatul madaniyya ita ce badil a yanzu na wancan at-taqsimu thunai din kuma bai hana a sami ad-dawlatul darul islami idan aka sami wanda suke yakan darul islami kaman ala sabilil mithal isra'ila da falastin kaga anan za a iya cewa da Isra'ila na'am mun san akwai garuruwan da akwai musulmai kamar Qudus kanta da sauransu to amma dai Isra'ila ƙasa ce da aka assasa ta akan addini akan unsuriyya akan kin musulunci akan yaƙan musulmai da sharrada su wannan sune asalolan da aka assala aka kafa ƙasar akan sa wanda har Yahudawa masu addinin Yahudanci masu hankalin cikin su masu natsuwan cikin su masu tsantsenin cikin su basu yadda da waɗannan mabadi din da aka assasa a daular Zayoniya Zionist state a kansa ba saboda kaga wannan daular ta Isra'ila yanzu ta zama darul kufrin kenan wancan ma'aunin saboda haka ban ce darul kufri ma'aunin shi ya tashi ba gaba daya har yanzu za a iya samu idan aka sami wata daula da ta assasu akan yakan musulunci da cutar da musulmai akasinta kuma in bata gino akan ta'assubanci da kabilanci ba in ta gino akan addini da dauka addini sai ta zama darul islam amma dai mafi yawan kasashen duniya yanzu za su fada cikin wannan daular madaniyya ne ba a darul kufri kamar yanda waɗancan masu sauwaga ma kansu jihadi akan musulmai suke kiran dukkan sauran sassan duniya ba Allah ya taimake mu innal ladhina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum as ce musu ina kuke ne me kuke yi anan an ce tawaffahumul mala'ikatu duk da zaka ji Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha zaka ji tawaffatu rusuluna to amma malamai suka ce abin da ake nufi qul ya tawaffakum malakul mautil ladhi wukila bikum haka malamai suka ce abin da ake nufi anan zai yuyu shi mala'ikan mutuwan dama dai Allah ya tawaffal anfusa wannan umurni ne ba mubashara ba amma shi mala'ikan mutuwa shine dai wannan mala'ikan da aka sani Azra'il shin guda ɗaya ne shi koko a'a suna da yawa ne guda ɗaya ne idan za a dauki rai din Allah zai sallata shi akan dukkan wanda za su mutu a wannan lokacin ya dauki ran su koko a'a suna da yawa ne mala'iku Allah zai aiki kowanne wajen kowanne wannan dai duka Allah ne mafi sani Allah mai iko ne akan kowanne cikin biyun zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi za su fake da cewa ai suna da rauni ne a bayan kasa ba su da karfi ne ba za su iya tashi su tafi ba wato su ji fita zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin su karfafi daular musulunci ba qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha ce ba ga kasar Allah nan mai fadi ba shin kasar Allah ba tana da fadi ba dan me za ku zauna a nan a danne ku domin abin da ya faru da waɗancan mutanen da musulmai suka bari sai suka zo yakin badar sai suka ga ɗan uwansu suna yakan su mun san da musulmai ne kafin hijira kafin mu tafi Madina kuma mun bar su yanzu mun ga an zo da su a badar suna yakin wasu su ma an kashe su a matsayin kafirai shine Allah yake nufi fa ulaika ma awahum jahannamu din an kashe su a matsayin kafirai wasu kuma an yi asr din su an kama su a matsayin fursunan yaki wanda Allah ya ce ta a cikin su Allah ya nufi a cikin su har da dangin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kuma daga baya suka fanshi kansu kuma musuluncin su ya kyautata suka zama cikin mafi kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to irin waɗancan dai wanda aka kashe Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to fa ulaika ma wahum jahannam waɗannan makoman su shine wajen jahannama Allah ya kare mu sa'at masira ka wannan makoma ya munana na'am lal mustadafi fa ulaika إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا الله سبحانه وتعالى سيدي ما سروني إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان سيدي ما سروني ودن دا دقس كروني ني يدني سو دقا مزاجي دا ماتا دا يارا قنانا باس دا وني دبارا باس دا تسيمي باس دا دبارا wala yahtaduna sabila ko ba za su iya tashi su gane ina ne hanyar ma inda za su ba in sun fitan ba su da jagora da zai kai su wajen musulmai kuma ba su san hanya ba kuma ba suna da rauni ba su da karfi ba su da zad ba su da abin da za su iya suna zaune a cikin azaba cikin takurawa kuma suna rike da addinin su fa ulaika asallahu an yafu anhu yace waɗannan da sannu Allah subhanahu wa ta'ala zai yafi musu suma Allah bai ambaci yafewan ba saboda karfin kiran kiran na manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kana Allah afuwan gafura lalle Allah subhanahu wataala mai yawan afuwa ne mai yawan gafara ne a zamu hakura haka nan saboda lokaci akwai tambayoyi da yawa a zamu bar duka abin da ya rage na lokaci domin tambayoyin wani yana tambaya shin mutum zai iya nafila bayan la'asar idan ya shigo masallaci kafin ya zauna to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi yace la salata ba'da al-asr hatta taghruba ash-shams ko wala salata ba'da al-asr hatta taghruba ash-shams babu sallah bayan al-asr har rana ta fada to amma malamai sai suka yi sabani wasu suka ce a sallah mutlaqan matukan ba sallan farilla bane ba za a yi ba wasu kuma suka ce a banda zawatul asbab saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ɗayan ku ya shiga masallaci yana so ya zauna kada ya zauna har sai yayi raka'a biyu to saboda haka sai aka yi sabani a dalilin wannan amma dai mafi yawa sun tafi akan rashin yi shi yafi inganci saboda hanin da yake cikin la salata ba'da subhi hatta tatlu ash-shamsu wala ba'da al-asri hatta taghruba ash-shamsu sai dai sun raba sukan ce akwai waqtul karaha akwai waqtul karahati shadida ko at-tahrim daidai lokacin da tayi ja tana shirin fadawa karhancin ko haramci haramci ne wannan lokacin amma kafin wannan lokacin to karhanci ne haka kuma shi ma wajen fitowa din kafin rana ta dan fara hasken fitowa din nan ta fara janza ta fito din nan to wannan lokacin karhanci ne amma daidai lokacin da take fitowa wannan haramci ne koko tsananin karhanci ne amma dai kamar yadda nace masalan sabani wasu na ganin banda zawatul asba wannan ya tambaye mutun zai iya bin sallar la mai sallar la'asar da niyyar azhar da wahala ai kwanaki ba ai wannan tambayar ba a wajen malaman malikiya ba za a yi ba amma wasu malamai suna ganin za a yi wato mas'ala ce ta shin niyya dacewar niyya sharadi ne a sallah ko ba sharadi bane su malaman malikiya suna ganin sharadi ne dan haka dole niyya ya dace amma dai muhimmin abu shine ba fashi da asali ba wani wanda zai kawo maka hadisi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mai azhar yabi mai la'asar ko mai la'asar yabi mai azhar babu abinda za a dogara da shi hadisi ne na Mu'az ibn Jabal da yake sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma yayi tare da jama'ansa wannan kuma kaga ita ce dai sallah daya ce illa bambanci ne tsakanin nafila da farilla wacce ce ya mayar nafila a ciki wacce ce farilla so amma dai mas'ala ce ta sabani shi kuma duk in aka ce mas'alan sabani to karka dauke shi da zafi kwarai duk wanda kaga mutun ya dauka ka tabbatar yana da wani magabaci wanda ya fika a wajen Allah wanda ya dauki wannan matsayi duk wanda ya dauka idan ya dauki cewa za a iya yi me azhar yabi me la'asar to akwai wani wanda ya fi ni ya fika cikin bayin Allah wanda ya yadda da za a iya yi idan ya dauki ba za a yi ba akwai wani wanda ya fi ni ya fika a wajen Allah wanda ya dauki ba za a yi ba saboda duk wanda mutun ya dauka wannan su ake cewa furu'a mas'ala mas'aloli ne na furu'a sabani ne na ƙara yalwan addini magabata sun yi sabani cikin waɗannan abubuwan da kar mu dauke shi da zafi illa a cikin su shine ka dauka da zafi ai fada ko ai hijirci juna ko a fadi munanan kalmomi ga juna a dalilin su wannan shine illa shine munaza'a wala tanaza'u fatafshalu amma in aka bar shi a matsayin al-ikhtilaf ne wanda yake ijtihadi ne wanda yayi ya dace yana da lada biyu wanda yayi bai dace ba yana da lada daya to sai a zauna lafiya Allah ya ce miki wani yana tambayan kara mishi bayani yanda ake shawara da aljannu gaskiya ban sani ba wani yana tambaya akan menene matsayin raina dan uwa musulmi da kuma ganin an fi shi daraja ba abin da ya rage da girman kai mutumin da ya ga cewa ya fi wani dan uwa musulmi daraja saboda shi dan wani ne abin da kullum muke faɗa ma mutane shine inda da wani dan wani ne yana zama dalilin daraja da dan annabi Nuhu ya fi kowa daraja amma sai ga dan annabi Nuhu ya zama cikin kaskantattu tababbu mutum yana daraja ne da abin da ya iktisabin sa da kanshi kokarinsa tsayawansa ibadansa kusancinsa da Allah shi kanshi kuma wannan shine abin da addinin musulunci ya koyar shi yasa lokacin da wani daga cikin sahabbai ya bata wani da kasancewan shi mahaifiyarsa ba kowa bace kaman ya bata shi ta hanyar mahaifiyarsa kaman yace ita kaskantacciyar mutum ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan halin jahiliya ne yace kai ko har yanzu da sauran jahiliya a tare da kai ya za ka rika bata mutum da mahaifiyansa shi sahabin da aka yi ma wannan Allah ya kara masa yadda daga nan sai ya zama ko kaya zai dinka da nashi da na bawansa iri ɗaya yake dinkawa saboda wannan fadan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ya ce mutum ne yana addu'a amma yana waswasi yana shakkun ko Allah ya amsa ko bai amsa ba wannan wasa ne da shedan yake masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai addu'a kana mai yaqinin cewa Allah subhanahu wataala ya amsa saboda kai gyara zuciyansa ya sa a ransa in ya roki Allah Allah subhanahu wataala kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a ga sunan dai da ayoyi da suke nuna qala rabbukum ud'uni astajib lakum da sauran makamantan waɗannan wanda suke nuna cewa in za a roki Allah a roke shi ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba wani na tambayar littafin Ibn Sirin na fassarar mafarki ya ji wasu malamai sun ce littafin bai inganta ba. To, ba mamaki lallai littafin da ake jingina wa Ibn Sirin. Na farko dai duk da shi Muhammad Ibn Sirin shi ne mafi shahara a tabi'iyul mashhur, amma ba su Muhammad Ibn Sirin guda goma ne. Su kansu 'yan uwa ma 'yan uwa dangi ɗaya wanda ake kira Ibn Sirin Ibn Sirin amma dai lalle wannan littafin din akwai abubuwan da basu inganta a ciki ba haka ne bai inganta jingina masa bai inganta ba a matsayin cewa nashi kaman tafsirin Ibn Abbas ne akwai inqita a ciki wani ne yaga watan azumi sai aka ce sai ya rantse da alqur'ani a'a abin da yake nan shine idan ya gani in sarki ya amince da ganin sa shugaban al'umma shikenan sai a yi aiki da wannan ganin a kawo sauran duka a wani ya ce yana da mabukata masu yawa yana so ya ba su zakka ko naira 1000 ya ba su abu ne mai yawa a wajen su shi kuma zakkar sa ba su da yawa zai iya ba su koda 3000 ko 5000 asalin zakka abin da ya dace in zaka ba mutum ka bashi abin da har sai ya shekara yana ci bai kare ba ainihin abin da ya kamata idan zan bashi shawara din ya zama dole sai ya raba wa mutane da yawa to ya samu mutum ɗaya ko biyu ya ba su isasshe sauran sai ya raba wa kadan din sai ya raba masu yawa kadan kadan din amma ka dauki naira 500 misali ka raba mutane naira 2000 ko 5000 saboda ka raba mutane da yawa ai eh 5000 a Abuja nake nufi kada na nesa su ce su 5000 abu mai yawa ne a wajen su abin da ya kamata sai ka dauki mutum ɗaya ko biyu ka ba su wani abu wanda ka san cewa zai tal musu ko 5 ko 6 ko 10 sauran zaka iya raba maka dan din ba laifi Allah ya karba mana amma in ka raba 3000 din ba wai bai yi bane yayi amma baka yi abin da yafi dacewa bane wannan ya ce a yi wa gawa sallah ana biyan kuɗi to a da yake sallar gawa fardu kifaya ne duk abin da yake fardu kifaya ne ba dole bane ayin akan mutum bai kuma zama shi fardu ayin ba to zai iya cewa sai an biya shi zai amma dai bai kyauta ba ya kamata yayi ko ba a biya shi ba hidima ga al'umma amma har shi sallan ma farilla limanci da sauransu ai malabai sun yi sabani wasu sun tafi akan cewa ba laifi mutum ya karbi albashi akan limanci saboda bai zama mashi mutaayyin ba bai zama wajibi fardu ayin a kansa ba inda ya rage ba wanda zai iya limanci sai shi to shikenan ba magana ya ce sai an biya shi wani abu zai yi amma in ba haka ba tunda an hana shi ya tashi ya je wasu abubuwa to zai iya cewa a biya shi sannan yayi amma dai ni bana cikin masu goyon bayan a biya liman bana cikin kwata-kwata domin duk mutumin da yake biyan wani limanci yafi karfin albashi kuma duk mutumin da yake biyan wani to who pays the bill dictates the tune duk mutumin da yake biyan wani to zai zama yana da daman ya juya shi kila wata rana ma ya ce yau kai mana sallah daga jerun ayoyi ko yau liman karanta mana aya kaza da kaza ko yana shirin hawa hudu ba ya ce yau kai hudu ba kan abu kaza saboda shi yake biya ya koma aikin jinga mutuncin liman ya wuce haka mutuncin liman ya kamata ya zama yana da wani mutunci cikin al'umma dan da ana cewa liman fa an ce shine shugaba fa saboda haka ni ina cikin masu karfafa cewa limamai su zama suna kan waqafi su zama suna kan waqafi ya zama in mu'assasa ce ya zama akwai nagartaccen waqafi a shayas ne shaguna ne gidajen haya ne ko menene gwargwadon samun wannan mu'assasan wannan waqafin na limamai ne ko na liman ne duk abin da yake samu na rai na wannan waqafin ya rayu akai bambancin wannan zai yi ba yawa kudin amma yafi kare mutunci zai yi ba yawa shaguna ne masallacin mu muna da shaguna guda 5 sai muka aje guda 2 muka ce na liman ne guda 1 muka ce na ladan ne zai yi abin da za su karba bai kai albashin su ba amma yafi mutunci to shi kuma mutunci shine muhimmi ba yawan abin da za a ba mutum ba tsarin barikanci yanzu kaga limanci ana advertising da albashi da level da kaza a zahiri kaman abu mai kyau ne amma a hakika kaman raini ne ga matsayin na limancin al'umma kuma shine yasa sai ka ji wata rana kawai mutane sai su zauna sai su ce sun tsige liman kawai sun cire shi, yayi masu abin da ba su so, ya faɗi maganar da ba ta yi masu ba, shikenan kawai sun cire shi. Wani dan boko, ayi mun hakuri, ɗan boko kuna da yawa a waje, wani dan boko kawai yazo ya ce ya tsige liman, kaga ai ba ladabi, ba ladabi. Allah ya gyara mana. To amma abin da yasa saboda shike biyan sa, shi ya nada shi, shike biyan sa, saboda haka shi yasa yake tsige shi. Amma asali ya kamata mutuncin liman ya dan dara wannan, ya kamata. Kuma kamar yadda nake faɗi ko da yaushe, shi mutuncin addini fa, mutuncin addini shine mutuncin mutanen addini. Idan mutanen addini na da mutunci a wajenku, addini na da girma a wajenku. In ba su da shi, addini bai da girma a wajenku. Gwargwadon yanda kuke girmama ma'abuta addini, gwargwadon yanda addini, don addini ba jiki ba ne. In an ce ka girmama, in Allah ya ce fafirru ilallahi, ina za ka? Wajen mutanen Allah, ko ba haka ba? In Allah ya ce ka je da gudu wajen Allah, ina za ka? Za ka je wajen mutanen Allah ne. To haka addini, girman addini shine girman mazowa addini. Sha'airullahi din nan ya suke da girma a wajenku, shine kawai yake nuna girman addini a wajen mutane. Mutum ne ya kaɓe ɗansa da mota, wato shi ai qatlul khata yana nan, akwai azumi a kansa, amma shi uba, wato shi yasa malaman malikiya ma suke da ƙari akan nau'o'in kisa. Za ka sun ce qatlul amdi, qatlul khat'i da shubuhul amdi. To uba a kowane yanayi ba zai zama kisan da yawa ɗansa ya zama da gangar ba. Allahu alam. Wannan yana tambaya akan sibghatullah. Sibghatullah, wato sibghatullah shine rinin Allah. Yanda mai rini yake rini, ai lokacin da muke tafsirin ayan nan har mun yi misali da farin gashi, ko yanda Allah subhanahu wataala yake sa gashi, wani gashi fari a ciki, kaga yayi rini wanda yake ba tare da kowane abu. Kowane mai rini a duniya in zai rini, yana sa wani abu ne sai ya shiga ciki, sai ya tsotsi, sai shi abin da ake son a canza kala, sai ya tsotsi wani kala, ko sai ya canza, sai ya koma wani kala. Shi ko gashi ba, ka san dai ruwa ba ya ratsa shi, kala ba ya ratsa shi, ba wani chemical da yake ratsa shi, as bayan shi yake zama. Amma sai Allah ya canza mashi kala, sai ya koma fari. Kuma dan Allah ya nuna isa a sibga, kowane mai sibga fari yake dauka, sai ya maida shi wani kala. Ba wani mai rini da yake daukan ja ya mayar fari, ko ya dauki baki ya mayar fari. To shi kuma Allah nashi rini, in ya tashi yi, sai ya dauki baki sai ya mayar fari. Duk mai rinin duniya fari yake dauka, sai ya mayar da shi wani kala. Shi kuma Allah sai ya dauki wani kala, sai ya mayar fari. Subhanallah. To lokaci yayi, Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu. Sallu ala nabiyyi al-karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين